نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سعدواء وانا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين غلوم بوتي أجهر بوتي أولا يمتشينا السبر yau 22 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 a wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaiha salam kamar yadda muka saba kullum mukan fara da an tambayoyi kafin mu shiga karatu wannan rubutu wasu rubutu suna tambaya game da mutumin da yayi yarinya ciki ba tare da aure ba to shin ya halatta ya aure ta ko bai halatta ba wani ai shine ya kamata ya aure ta din shi ya lalata ta kuma sannan ya ce wani ya aura daban babu wani malami da ya taɓa haramta irin wannan auren ba wata mazhaba daga cikin mazhabobin da ake da su duka da ta haramta su yi aure wancan laifi da ya yi ko suka yi yana nan a matsayin shi na laifi amma ba zai haramta abinda Allah ya shar'anta ba abinda Allah ya halatta ba zai zama haramun ba saboda sun aikata haramu wancan haramun da suka aikata su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da tuba su tuba su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su yi nadama akan abinda suka yi su kyautata ayyukansu su kyautata rayuwarsu su yi alkawarin ba za su sake wani abu mai kama da wannan ba wannan kuma zai hana su yi aure ba koda ta yi ciki la iyaka dai su malami suna cewa a bari ta haihu sannan ai auren wani shi ba dole ba ne idan har barin ta haihun zai jawo matsala to sai a gangada ai auren ta je can ta haihu a gidansa ya je can ya yi ɗawainiya da abin da shi ya shuka da kansa saboda haka wannan cikin ba zai hana su yi aure ba za a iya ɗaura musu aure a haka ya so ta haihu a gidansa wannan zai zama astaru laha zai fi suturce ta da abin da za ta haifa sai wannan shi kuma yana ya rubuto ne yake tambaya game da ba wa ɗalibai amsa yayin jarabawa ce shi da shi malamin secondary ne don aka zo jarabawa irin ta gaba ɗaya ɗin nan ta bai ɗaya to sai a rika ringa ba wa ɗalibai ansa don su ci jarabawa to shi ba ya yi to kuma yanzu daga baya ya zama external ya ce external exam ya ce ya zama exam supervisor yanzu su ne masu sa ido a makarantu idan ana jarabawa su hana a yi maguɗi da can ana external exam din shi baya ba da ansar amma kuma yanzu shi su ne masu sa ido su za su hana to shi ne yake cewa to shin ya halatta ya bari a yi satar saboda an ce mutanen kudu sun daɗe haka suke yi don yaransu su ci jarabawa su tafi jami'o'i don haka mu ma mutanen arewa in ba mai haka ba to za a bar mu a baya to irin wannan logic din marar ma'ana marar kan gado shi ya cuce mu shi ya kashe al'ummar mu abinda zai cutar da kai ya cutar da al'ummar ka ya cutar da dabi'ar ka ya cutar da rayuwar ka sai ka ce wai saboda wasu sun yi kai ma bar kai akwai wani wanda alkali ne mai shari'a ne wata shekara wai ake ta jayayya da shi akan satar kudin gwamnati shi fa alkali ne hujjar sa wai saboda waɗanda ba musulmi ba suna sata mu in ba mu yi satar ba shikenan sai su yi kudi mu ba mu yi ba sai arzikin diya koma a hannunsu mu ko muna nan ba mu da komai saboda haka tunda dai kudin kasan mu ne kamar yadda suke sata mu ma mu rika sata wannan ba alkali ne to yanzu nan kana zaton za a kai masa wani ya daure akan yayi sata ya saci kudin gwamnati ba zai yi ba babu inda aka ce dan wani yana yin ba daidai ba kai ma kai ba daidai ba kowa shi kadai zai mutu shi kadai za a sashi a kabarin sa shi kadai za a yi wa hisabi kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai tana daukan nauyin abinda ta aikata ne abinda kai aikata shi za a tambaye ka ba za a baka da hujja ka ce wane ya aikata abu kaza ba daidai ba ni ma bari in aikata in mun je lahira hujja ta in ce Allah ai ba ni kadai ne ba wane ma yayi sannan batun jarrabawa ilimi ilimi wani abu ne wanda da shi kuke gina al'umma da shi za a gina al'umma idan yaran ka yaran ku basu iya karatun ba kun zauna ba a koyar da su ba ba a ba su ilimin sun iya ba an zo an ba su jaraba sun ci in an je can jami'an ma bin su za a yi ana ba su jaraba a can ma ko kuma kaddara a can ma tunda an saba magudin can ma an je an yi magudin an yi magudi ya fito likita me kake san zai faru al'umma an yi magudi ya fito injiniya su ne masu gine-gine shi yake duba yadda ake bene hawa uku hawa hudu hawa goma me kake san zai faru a cikin al'umma an yi magudi ya ci jarabawa shi ne za a ba wa makaranta ya rike me kake to shi za a sa aji ya koyar amma da magudi ya ci jarabawa bai iya ba me kake zaton al'umma za ta koma kun kashe kanku da kanku abinda ake so a iya karatun saboda karatun da shi za a gina al'ummar to idan ka yadda cewa yaran ba za a koya musu din ba a bar su a haka kawai a rika ba su jaraba suna ci su ne za su zo zama likitoci suna kashe mutane a asibiti yayin da za ka je asibiti so kake a nuna maka ƙwararren likita ya duba ka da zarar aka ce wancan ƙwararre ne to gurinsa za ka amma wanda aka nuna maka ba ƙwararre bane komin dangantakar ka da shi ba ka je gurinsa ba ko ɗanka ne na ciki da ka haifa da aka ce ya yi tiyata sau ɗaya sau biyu ya kashe mutane ba za ka je ka ba da kanka ya farka ka ba ba za ka ce a taimaka ma 'yan likitocinmu ba su rika samun aikin yi da aka a rika zuwa suna kashe mutane don me a nan ba za ka je ba saboda ba ka yi bai iya ba saboda haka ba hikima ba ce gara yaran naku su faɗi al'umma ta san ana cikin wata matsala a zauna a tattauna a gani za a shawo kan matsalar amma matsalar tana nan kawai a yi rami a rufe ta a bar ta a haka ai ba maganinta ba a yi jarabawar su faɗi da sun faɗi za a ce to lalle akwai matsala a makarantun mu akwai matsala malaman ne ba sa karantarwa a curriculum din ne ba ya da kyau a babu kayan aiki ne a me yake faruwa a lokacin ku zauna ku gano matsalar ku ku tsaya ku gina ƴaƴanku da ilimi na hakika na gaskiya ba ilimi dan jagu ba ilimi na sata ba ilimi na algush ba yaron ka ka fara koya masa tun yana da secondary an fara koya masa ha'inci da zai zama mai amana so in a ce duka ƴan kudu duk mutanen kudu ƙarya suke su jarabawa mu bai kamata mu haka ba saboda ba ci gaban al'umma bane mu rusa kanmu dan su sun rusa kansu in har hakan da ake faɗa ɗin gaskiya ne wani ba lallai zan haka ba ɗari bisa ɗari in an samu na wani ɓangare ba lallai duk su zama haka ba saboda ka tashi za ka gyara al'ummarka ka gyara basic education ɗin da ake muna gani yanzu waɗanda suka ci jarabawar a haka yadda ake fama da su a jami'o'i. Yaro ya shiga jami'a baya fahimtar komai, abubuwan da ya kamata ya san shi tun yana primary 5-6 ya zo jami'a duk bai san su ba, ya gama primary, ya gama secondary, ya zo jami'a kai ta fama da shi bai fahimta. Duk yaran da za ka yi masa ba gane karatun zai ba, saboda mai, saboda ya baro tushensa a baya. Me yasa aka ce basic education? Saboda duk abin da za a gina a kansa za a yi gina, shine basic. To ya zama da babu kyakkyawan harsashi, ba kyakkyawan foundation, babu wani gini da zai tsaya a kai, duk ginin da za ka yi rushewa zai, ba zai ma tsaya ba. Saboda ka tashi za mu gyara, ba wai rufe barnar za a yi ba, a ce saboda ƴaƴanmu su tafi jami'a. To su tafi jami'a ba su iya komai ba, me amfaninsa? Wai saboda ƴaƴanmu su samu jami'a, sun samu jami'ar sun je ba su iya komai ba, mu muke koyarwa a jami'a, mun san yadda ɗaliban namu suke. Ɗalibi kana ta ƙoƙarin ma ya za ka yi jarabawar, duk yadda za ka so sai ya faɗi, kuma ya ce kaka da shi. Saboda me? Saboda abin da ka koya masa gaba ɗaya bai ma fahimci me kake faɗa ba, bai gane komai ba. Saboda ka tsaya za a yi a gyara, ba wai tsaya za a yi ta ɓarna ba, a ce saboda wasu suna yin ɓarna mu ba ba za mu yi ɓarna, saboda wasu suna sata ba za mu yi sata, saboda suna cin amana ba za mu ci amana, suna ha'inci ba za mu yi ha'inci. Wannan ba daidai ba ne. Akwai hadisi hasan ne, wasu malamai sun hasana shi, da yake cewa addil amana ila man itamanak wa la takhun man khanak, kamar yadda amana ga wanda ya baka amana, kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka. To ko da wani da ya ha'ince ka, kai kar ka samu dama ka ha'ince shi, ka ce tunda ka yi min ha'inci ni ma bari mun ha'inci, ba daidai ba ne. Sai wannan da take tambaya kan cewa lokacin da take tare da mijinta suna saduwa, suna sa karatun Alkur'ani, baya kashewa a wayarsa, to me ya hukuncin wannan karatun Alkur'ani? Ana sa shi ne don a saurara, ka tsaya ka saurara ka fahimci abin da ake faɗa. Za ku ri Alkur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sauraka a wannan yanayi ka sa Qur'ani, babu girmamawa a ciki, tunda ba Qur'anin zaka sa a gaba, sauraron Qur'anin zaka yi, baka ma san abin da ake yi ba. Sai kuma tabbayar cewa ana fitar musu da zakkar fiddakai a gidan mijinta da ita da yaranta, to su ma sai sun fitar? A'a, idan har an fitar muku a wani guri, to ba sai kun fitar ba. Dama dai zamana dai an yi wata zakkar fiddakai ta kuce, ko ku kuyi da kanku, ko kuma idan akwai waɗanda za su yi muku su kai muku, shikenan, ba sai kun yi tako da kanku. Menene matsayin aikin lauya a musulunci? Aikin lauya, lauya wakilci ne, wakilci ne. Wato shi lauya kamar wakili ne na wanda bai san ya zai shigar da ƙara ba, ko ya zai ansa ƙara. Saboda wakilta sai yake abinda kawai ake bukata a aikin lauya. Muna da at-tawkil a harkar a musulunci, a baka wakilci kai wakilci wani a harkar ciniki ne, a harkar komai ne. To har a harkar alkalanci akwai wanda bai iya bayanin hujjojinsa, in ya je guri ana tambaye shi ba zai iya fitowa ya faɗi hujjojinsa ba, saboda Allah subhanahu wataala bai bashi harshe da zai yi magana a fahimce shi ba, ko kuma a'a bai da wayewar da za ta iya ba shi damar ya faɗi abubuwan da suka faru dalla-dalla har a fahimce shi. To wannan yana iya sa wakili, wanda shi ne lauya, ya sa shi ya je ya wakilce shi bayan ya yi masa bayanin duk abin da ya faru, shi kuma ya tsaya ya yi wa alkali bayani, domin alkali ya duba wannan kes ɗin ya ba shi haƙƙinsa. Wannan babu laifi, kawai dai abin da za ka yi shi ne, in kana lauya, duk sanda aka kawo maka kes, to tsaya ka yi nazarin kes ɗin ka gani, ka tabbata cewa wanda ya kawo maka kes ɗin shi ne mai gaskiya, saboda dalilai da abubuwa da ka gani na zahiri ka gano cewa yana da gaskiya, ko dai wani haƙƙinsa ne aka ƙwace masa, ko ko a wani ne ke ƙoƙarin cutar da shi. Saboda ka kalli abin ka ga cewa akwai wannan, to wannan wajibi ne ka yi wannan. Idan ka san cewa ba shi da gaskiya, bayan ka karɓi duka bayanai daga wajensa sai ka fahimci ba shi da gaskiya, wajibi ne ka yi masa nasiha, ka tsoratar da shi Allah ka gaya masa cewa wannan abin da ka kawo mun ba ka da gaskiya a ciki ba daidai bane ka karbi case din a haka kai ka ce sana'ar ka ce ko ma waye ya kawo maka case kai zaka tsaya ka kare shi Allah subhanahu wataala yana cewa wala takullil kha'inina khasima kar ka zama mai rigimar kare masu maha'inta Allah ya hana ka zama lil kha'inina khasima shi yasa malami suke hujja da wannan ashe kenan zaka iya zama khasiman lil umana ga masu amana ko masu gaskiya kana iya tsayawa kai ka zama mai musu jayayya domin abin nan wala tujadil anil ladina yaktanuna anfusahum Allah ce kar ku yi tsaya kana jayayya ga mutanen da suke a intar kansu ma'ana idan da a ce ba masu ha'inci bane ko da ba marasa gaskiya bane masu gaskiya ne kana iya tsayawa kai jayayya wajen ka kare su waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da malamai masu bayani akan muhammad wato abin da lauyanci suka kafa hujja da su saboda haka sharadi da zamana case din da zaka karba da zamana mutumin da zai baka case din ka tabbatar da cewa yana da gaskiya ka tabbatar yana da gaskiya gaskiyar haƙƙin sa ne aka hana shi ko kuma a gaskiyarsa wani ne yake so cutar da shi wanda duk bangarori ne guda biyu na gaskiya to kana iya tsayawa ka kare shi a nan in kai haka ka abin nan sannan na biyu idan ya kasance ba ya da gaskiya ka zama mai nasiha ga wannan mutum cewa abin nan da ka zo min da shi ba ka da gaskiya a ciki ina maka nasiha kaza ka janye ka ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa ka zama kana wannan ba kana bar mutane ba su da gaskiya kai shiru ku kyale su ba inda har sun bujiro maka da abin to ka zama mai nasiha kuma a yayin da ka gane cewa ba gaskiya zai ke so ya abin nan ba sannan akwai nukuza ta gaba wanda ita ma yawanci ba a kula da ita idan ka gane yana da gaskiya za ka iya tsaya masa to ku yi jinga da shi ka gaya masa abin da zai biya ka ba wai sai ka yi ba akwai waɗanda su akan tsaya ne akan in an yi nasara a biya shi in ba yi nasara ba wannan ya zama caca bai sani ba zai biya shi ba za a biya shi ba sani ba to in an yi case din nan yayi nasara shikenan za ka biya ni kaza in bai nasara ba shikenan wannan ba a yi jinga kawai za a biya shi sawa'un an yi nasara ko ba a yi nasara ba tunda nasarar ba a hannunsa take ba tana yiwuwa a je a samu wani alƙali mai murɗe gaskiya duk hujjojinku ya murɗe ya take ya ba wa mara gaskiya ko kuma wancan da aka ɗauko wani lauya ne wanda ya fi ka iya magana ya fi iya gabatar da hujjojinsu ƙarshe alƙali ya gamsu da hujjojin wancan ya ba da gaskiya ya ba wancan gaskiya saboda haka ita shi lauya sali al'aslu ba haramun ba ne illa iyaka dai in aka kiyaye dokokin Ubangiji a ciki kuma ya zamana inda za ka kai a je a yi shari'ar nan ka tabbata ba wata shari'ar da ta saba ta Allah za a yi masa ba in za a yi shari'ar da ta saba wa Allah to bai kamata ka wuce gaba ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
الله سبحانه وتعالى ينأتي قبل باب دبار النبي إبراهيم عليه السلام yadda ya sanya mahaifinsa gaba ya yi masa nasiha game da bautar gumaka da yake yi ya daina ya ba shi hujjoji waɗanda za su ja hankalinsa a kan ya bar bauta ma wani abin da baya ji baya gani baya da amfani ya dawo ya bauta wa Allah shi kaɗai a kan cewa Allah subhanahu wataala ya ba shi ilimi na wahayi na annabci wanda bai ba mahaifinsa ba don haka mahaifinsa ya zo ya bi shi don ya nuna masa hanyar da take madaidaiciya ya nuna masa cewa kada ya bauta wa shedan. Shedan ya zambe sabo ne ga Allah subhanahu wataala, mai yawan saba wa Allah ne, ya tsoratar da shi azabar Allah, yana jiye masa tsoron Allah subhanahu wataala ya shafe shi da wata azaba, karshe ya zama dan uwa ko mataimakin shedan a ranar gobe kiyama, ko majubincin shedan yayin da shedan ba zai iya amfana masa komai ba sai tsiya. To bayan duka ya gama jan hankalin mahaifinsa cikin ladabi da hikimar zance da hikima ta da'awa, bayan duk ya gama wannan, amma mahaifinsa sai ya mayar masa da kakkausar ansa, kakkausar martani, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, yace yanzu kai Ibrahim, anta kai Ibrahim, kai ne zaka bar allolina, yanzu Ibrahim kai ne zaka bar allolina, la in lam tantahi, in dai baka bar wannan abin da kake ba, la arjumannaka, wallahi tabbaci haƙiƙa zan jefe ka, wahjurni maliya, ka ɓace min da gani, ka in sake ganinka, ka in sake ganin, in sake jin ɗuriyarka. Kala sai Annabi Ibrahim ya ce salamun alaika, amince, tabbata gare ka, sa'astaghfiru laka rabbi, da sannu zan nema maka gafarar Ubangijina, innahu kana bi hafiya, lalle shi Ubangiji, Ubangijina ya zan mai haba-haba ne da ni, wa a'tazilukum, kuma zan ƙaurace muku, wa ma tad'una min dunillahi, da abinda kuke bautawa ba Allah ba, wa ad'u rabbi, zan roƙi Ubangijina, asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, na tabbata ba zan zama taɓaɓɓe ba game da addu'a ga roƙon Ubangijina. Falamma atazalahum, to shine Annabi Ibrahim alayhis salam bayan ya gama wa'azinsa, mahaifinsa ya mayar masa da kakkausar ansa, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, yanzu ashe kai Ibrahim zaka bar allolina, wato anan yana masa alfahari da cewa shi yana da abubuwan bauta, shi yasa ya ce allolina, ya jingina allolin zuwa gare shi, waɗannan duwatsu ko waɗannan itatuwa da ya sassaka da su yake alfahari, yana cika baki, yana nuna wa shi Annabi Ibrahim cewa fa shi yana girmama allolin nan nasa. Yanzu kai Ibrahim zaka ƙaurace wa allolina, zaka yi watsi da allolina, to kaga wannan babban jahilci ne. Mushriki wanda yake bautar wani ba Allah ba, yake bautar dutse, ya riƙa gaya wa annabin Allah cewa ya zai ƙaurace wa bauta wa duwatsu, ko ya zai ƙaurace wa bauta gunki, har yana jan hankalinsa don menene zai ƙaurace wa bautar gunki, ya za a yi annabin Allah ya bauta gunki, wanda ma ba annabin Allah ba, idan Allah ya shirye shi zai gane abin nan da kuke bauta wa shirme kuke yi, to ina kuma ga annabin Allah da aka yi masa wahayi, har za a riƙa faɗan cewa yaya zai ƙaurace wa allolinsa. To kaga wanda yana nuna cikakken jahilci. Ka duba Annabi Ibrahim alayhis salam duk sanda ya tashi kiransa cewa ke ya abati ya abati, amma shi dan da ya tashi kiransa bai maki cewa ya ɗana ba, sai kawai kira shi da sunansa gatsi gatsi kai tsaye, wanda yake nuna maka cewa a fusace ki, babu alamar tausaya wa ɗannan nasa, babu alamar ya saduda ko zai risina ga ɗansa, saboda haka ya kirawo shi da sunansa ya Ibrahim, ya ce ya bunayya ba, ce ya ɗana ba, don ya nuna masa ɓacin ransa. Sanda ya ce la arjumannaka la in lam tantahi, in baka bari ba, wato in baka bar zagin allolina ba, saboda waɗannan maganganu da yake faɗa na cewa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, a gurin wanda yake bautar gunki zagin gunkinsa aka yi, saboda haka zai ga cewa in ba a daina zagin gunkinsa ba, bai daina kiransa zuwa ga bautar Allah shi kadai ba, to zai jefe shi, ce la arjumannaka, lalle tabbas sai na jefe ka, wannan sai na jefe ka yana nufin sai ya kashe shi, wannan jifa, wato kisa ta hanyar jifa, babu shakka kisa ne wanda yake mai tsanani, saboda haka wata hanya ce a lokacin duk wani wanda zai kirawo su zuwa ga bautar Allah da barin abin da suke bautawa, to abin da za su nuna masa za su yi masa shi ne za su jefe shi, ma'ana za su yi ta jifansa da duwar wutsu har ya mutu. shi yasa mutanen annabi Nuhu alaihi salam shi ma abinda suka gaya masa kenan qalu ya nuhu la in lam tantahi latakunanna min almarjubin suka ce ya nuhu wallahi in baka bar baka bari ba suka yi rantsuwa in baka bar wannan da'awar ba latakunanna min almarjubina zaka zama cikin jefafu to mun saba jefa duk waɗanda suka ce za su yi mana irin wannan wasa da allolinmu to kai ma zaka zama cikin su haka nan mutanen annabi shu'aib alaihi salam qalu ya shu'aib ma nafaqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz suka ce ya shu'aib mu fa ba ma fahimtar duk maganganun da kake mana bayan ya kira su su bauta Allah su bar abin da suke bauta wa kaza 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 magana ce da yi da yaran su da harshen su da suke ba da wani yare ba amma dan su nuna masa duk maganar sa a iska yake yin ta ba ta shiga kullun su suka ce ma nafqahu kathiran mimma taqul da yawa daga maganganun naka ba ma fahimtar ka wa inna lanaraka fina dha'ifa muna ganin ka ba ka da wani mai rauni ne kai a cikin baka isa komai ba walau la rahatuka bayan ba dan danginka ba jama'ar da ke tare da kai yan uwanka larajamnaka da sai mu jefe ka wa ma anta alaina bi aziz kai ba mu wanda zai gagare mu bane to kaga anan shi ba sai suka yi masa barazana da za su yi masa me za su jefe shi ma'ana za mu ta jifan ka sai ka mutu haka nan ashabul qarya waɗanda aka aika musu da manzo guda biyu suka ƙaryata su aka aika musu da na uku su ba cewa suka yi qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun alim suka ce inna tatayyarna bikum mu fa mun canfe ku muna ga zaman ku a garin nan ma wani abu na iya samun mu saboda irin yadda kuke sakin baki kuna faɗar maganganu akan allolinmu wani irin basifa tana iya saukar mana saboda mun canfe ku saboda haka in baku hanu ba la in lam tantahu in baku hanu ba lanarjumannakum lalle za mu jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim kuma tabbas sai wata azaba mai raɗaɗi ta safe ku daga wajenmu haka nan annabi Musa alaihi salam shi ma ya ga take-taken mutanensa su ma suna cewa za su jefe shi yake cewa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ina neman tsari da ubangijina kuma ubangijinku da ya shiga tsakanina da ku kakku jefe ni haka nan ashabul kahfi suna gaya wa ɗan uwansu lokacin da suka tura shi suka aike shi cikin gari bayan sun farka daga dogon baccin da suka yi suka aike cikin gari ya je ya samo musu abinci suke masa gargadi cewa innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millati walan tuflihu idhan abada cewa su mutanen garin nan fa kafiran nan in ya zaro alaikum in suka ci nasarar kama ku suka danke ku yarjumukum za su jefe ku to duk wanda ya nuna maka cewa kafirai sun dauki jefewa a jefa mutum har abin da wata al'ada su ci duk sanda wani ya zo yana musu gargadi yana musu da'awa akan su bauta wa Allah shi kadai to za su yi masa barazanar fa za su fa jefe shi ma'ana za su jefe shi har mutuwa muris to shine nan ba mahaifin annabi Ibrahim yace wa hajur abin nan la in lam tantahi la arjumannaka lalle tabbas in baka daina abin da kake yi ba na fadar bakakken maganganu da game da allolina da kira na zuwa ga motar Allah to lalle sai na jefe ka sai da yace wa hajurni maliya ka bace min da gani to ka tafi ka in kara ganin ka maliyan shine lokaci zamanin tawilan ka kaurace min lokaci mai tsawo ka in kara ganin ka kan wata magana ta kara shiga tsakanina da kai wasu malamai sun fassara maliyan da saliman wahjurni saliman tun muna shaida juna irin bawoshi ce tun muna shaida juna kai tun muna shaida juna wato aka kara gaba za ku daina za a daina shaida to shine saliman tun muna shaida juna kamar gurin nan to kaga wannan yana nuna cewa mahaifin nan nasa mutum ne wanda yake da zuciyarsa ke kasashiya ce babu tausayi babu rahama a cikinta mutum ne mai tsananin fushi inda wani ne ko bai karbi da'awar ba to ba zai masa irin wani mu'amalar ba musamman ma ya kirawo shi cikin ladabi ya kirawo shi cikin ladabi kaga Abu Talib baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk da bai karbi da awarsa ba amma ya tsaya yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rabida ta kabilanci saboda lokaci rabida ta kabilanci sai ta sa wani abun duk da ba a yadda da shi ba amma saboda kabilanci sai a kare mai shi shi yasa can annabi shu'aibu suke ce masa walaula rahatuka ba dan danginka ba kaga ashe danginsa suna tsaya masa duk da ba su yi imani da shi din ba su ba amma tunda dai suna tare da shi kace to kawai ganin su shi yasa ba za mu taba ka ba saboda kai yaki ya barke tsakanin mu da su to shi anan ba bai samu wannan ba bai samu wannan tausayin ba na cewa shi mahaifinsa ne ya tausaya masa bai tausaya masa ba wanda yake nuna maka cewa zuciyarsa a bushe take dan yana masa barazanar kisa daga ƙarshe ya sassauta harshe ya ce to ka ɓace min da gani ya janye maganar kisa kenan ya ce zai kashe shi da ƙarshe ya ce to ka ɓace min da gani to wanda duka lallashi ubangiji subhanahu wataala yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a lokacin abin da yake gani tunda wannan sura ta sauka a makka kamar yadda muka faɗa a farkon darasin saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci yana ganin abin da yake gani daga mushrikai irin abin da ake nuna masa na kiyayya ciki har da wasu danginsa kamar irin su Abu Lahab da irin maganar da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su bayan ya kirawo su ya ce da zan ba ku labarin a bayan dutsen nan akwai wasu suna nan makiyanku ne za su kawo muku hari za ku yadda da ni awa kuntum musaddiqiya qalu na'am wallahi ma jarrabna alayka kadiban qat za ku yadda da ni in na faɗa muku cewa ya hau kan dutse ne su suna ɗaya ɓangaren shi yana tsololuwar dutse don haka yana ganin abin da ke bayan dutsen ce za ku yadda da ni in na gaya muku cewa ga wasu nan yanzu maƙiyanku ne za su kawo muku hari a bayan dutsen za ku yadda suka ce ƙwarai da gaske ai tun da muke da kai ba ka taɓa mana ƙarya ba ba mu taɓa kama ka da ƙarya ba ya ce to ni manzo ne daga Allah ina gargaɗinku ranar tashin alƙiyama tonan ne kuma komai sai canza Abu Lahab da shi aka bada waccan ansa ta farko amma yana jin wannan maganar cewa a bauta wa Allah a yadda akwai ranar kiyama tunda ba su yadda akwai ranar alkiyama ba sai cewa tabban laka ya Muhammad ali hadha jama'atana tar da kai yanzu saboda wannan ka tara mu saboda kai juya ya tafi wanda Allah ya saukar da tabbati ya da Abi Lahab wa tabba aghna anhu maluhu wa ma kasab wanda har gobe kana ta karanta ta har Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alƙur'ani daga tsakiyar halittunsa to kaga a daidai wannan lokacin annabi yana ganin irin wannan da shi da mutanensa sahabbansa ana ta gallaza musu wasu ma ba shiri dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ɗaura kayansu su yi hijira ciki har da danginsa tunda har da Ja'far ibn Abi Talib ɗin kansa shi kansa Ja'far ɗin yana cikin wanda suka yi hijira a hijira akwai hadda Uthman ibn Affan duk matsayinsa da girmansa da wadatar da yake da ita kabila Sabanu Umayya ita ce mafi girman kabila a Makka ba kabila da ta kai ta yawa karshe ba mulkin abinan sarautar ma Makka a hannunsu take amma saboda addininsa dole yayi kaura ya ko suka yi kaura suka tafi Habasha can wani gari da wani wasu mutane da ba sa ma jin yarensu ba Laraba ba to wannan Allah subhanahu wataala ya saukar da irin waɗannan ayoyi da irin waɗannan kissoshi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai a wannan lokacin akwai lallashi a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri da abin da kake gani daga gurin irinsa Abu Lahab kakanka annabi Ibrahim alaihi salam ya ga irin wannan shi ma daga mahaifinsa saboda haka ba kai kadai ne farau ba akwai waɗanda suka fara ganin irin wannan cikin bayin Allah na farko kuma ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya zan su suka yi kyakkyawan ƙarshe to da ya gaya masa wannan magana cikin ɓacin rai annabi Ibrahim alayhi salam bai fusata ba yana nan dai bai wato abin da ɗin zuciyarsa ya bai bari ta kubuce ta fi ƙarfinsa ba ya ci gaba da danna zuciyarsa ya ci gaba da bin mahaifinsa ta hanyar laluman da ya faru bai canza usulubi ba don ya nuna maka cewa sifar da Allah ya sifanta shi da shi inna ibrahim la awwahun halim, lalle annabi ibrahim mai yawan ambaton Allah ne kuma halimun ne, mai yawan mai hakuri ne, mai juriya ne. To anan zaka gane eh lalle yana da hakuri. Ka duba yadda ya taho da laushi da laushi, amma karshe ka duba an sadda babansa ya masa, amma wannan bai sa ya canza harshe ba. Saboda haka sai ya ce salamun alaika, aminci ya tabbata gare ka. Shi yana cewa la arjumannaka, shi yana ce salamun alaika. Ka kwatanta wannan magana da wannan magana, wannan yayi sama, shi kuma wannan yayi ƙasa. Salamun alaika, aminci ya tabbata gare ka. Kalmar salamun ya nuna cewa ina yi maka fatan aminci, kai da kake so ka jefe ni, ni so nake ka samu aminci, ka kubuta daga dukkan wani sharri, dukkan wani abu da zai cuce ka, ina maka fatan ka kubuta daga gare shi. Bana maka fatan abinda kake min fata ni, sannan ina maka fatan ka samu aminci har a gurin Allah ka musulunta, dan shine babban aminci. Me ne wani irin aminci ne zai samu, ko zai yi tutiya ya samu idan bai samu na Allah ba? Saboda ka cikin masa addu'ar salamun alaikum din nan akwai masa addu'ar ma Allah ya shirye shi, tunda wannan salamun da zai samu daga Allah shine komai. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin sifofin bayin Allah na kwarai, waɗanda idan wawaye suka yi musu wauta, suka gaya musu bakar magana, suka gallaza musu, su kuma sai su mayar musu da kyakkyawa da tausar magana mai daɗin ji. Wa ibadur rahmani allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ce bayin Allah, bayin Allah mai rahama su ne wanda suke tafiya cikin nutsuwa a doran ƙasa, ba ta tafiya irin ta girman kai ta nuna su sun isa, tafiya ce ta nutsuwa. Wa idza khatabahumul jahiluna, idan wawaye aljahiluna wawaye sakarkaru suka tare su da sakarci da wauta, to ba za su mayar musu da wauta ba, sai su ce salaman, muna yi muku sallama, muna muku nema muku aminci. Kamar yadda Allah ya ce wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi aljahilin. Allah ce wa idza sami'u lagwa, idan suka ji yasasshiyar magana, wato suka ji maganar banza, ana musu wata maganar banza, ba za su tsaya suna tankawa mai musu maganar banza ba. Wannan ita ce ɗabi'ar mumini, yayin da duk kula cewa ko tattauna ake kaga cewa an fita daga yanayi na tattaunawa ta nutsuwa, an shiga zage-zage, to kai kakka kai ma ka zama wawan irinsu. Irin yadda jahiliya suke cewa la yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahli aljahilina, ta kawo wani ya mana wauta sai mai masa wautar da ta fita shi. Wannan a jahiliya kenan, mantiƙul jahiliya kenan, wannan tunani ne na 'yan jahiliya. Kakai mun kankara zan maka na katako, wannan jahiliya kenan. Ya maka kankara kai masa na soso. Saboda haka Allah ce wa idza sami'u lahu wa a'radu anhu, da sun ji an fara ganin banza to sai su kawar da kai. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, tunda abin ya kai ga haka zage-zage ne yanzu, ba tattauna ce a ka hujja ka ba, to ku je da aikin ku, mu je da namu. Salamun alaikum, aminci ya tabbata gare ku. La nabtaghi aljahilina, ba mu buƙatar wawaye, ba za mu zauna da wawaye ba. Malamai suka ce anan za mu ga ya ce salamun, bai ce salaman ba, kamar yadda waccan aya cikin suratul furqan, wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama, za ku ga nasaba akai, qalu salama, amma nan salamun. To a ka'idar larabci, a gurin malaman balaga, wanda ya ce salamun ya fi wanda ya ce salama. Wanda ya ce salaman jumla ce fi'iliya, ai usallimu salaman jumla ce fi'iliya, wannan kuma salamun jumla ce ismiya, waccan jumla ce da take fara da fi'ili, wannan kuma jumla ce mubtada wa khabar. Salamun thabitun lakum, salamun mawjudun lakum. To a ka'idar larabci kuma duk jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya ƙarfafa magana. Ga ka jumla ismiya ta fi, saboda jumla fi'iliya abinda ke cikin ta kawai shine an jingina fi'ili zuwa ga fa'ilinsa sau daya in ka ce qama zaidun ka jingina tsayuwa zuwa ga zaidu sau daya zaidu ya tsaya amma jumla ismiya ka jingina wannan khabar ne zuwa ga mubtada sau biyu yayin da zaka ce zaidun qa'imun zaidun qa'imun qa'imun shine khabar ka jingina shi zuwa ga zaidu wanda shine mubtada na zahiri to akwai zamirin da yake tsakanin su wanda shi ba a ambatan sa a yadda ginin magana take zaidun huwa qa'imun to ka jingina khabar din zuwa ga zaidu ka kuma jingina shi zuwa ga zamirin zaidu kaga sau biyu kenan saboda haka jumla ismiya tafi karfi akan jumla fi'iliya saboda haka da ya tashi ma yi masa addu'ar bai masa ma salaman ba wacce aka ce aiwa wawaye sai ya masa salamun wato kololuwar ma sallamar da zan yi da zai masa wani sallamar da zai masa ya masa ta kololuwar ba ta kasa kasan ba sannan baya ga haka yace sa astaghfiru laka rabbi da sannu zan nema maka gafarar ubangiji na ma'ana zan ci gaba da yi maka addu'a ina neman Allah ya shirye ka ka samu gafarar sa ubangiji ya nuna maka gaskiya ka karbe ta anan yayi masa alkawari saboda kada ma yayi anan in yayi a gaban sa za ta zama zai cewa mujamala ce kawai dan dai a gaban ido na ne in ka koma gefe za ki da za kai sai bai masa a gaban sa ba yace zan yi masa an gane ku saboda idan yayi masa a gurin yana cewa mujamala kake mu ba yanzu zan amma zan yi maka nayi maka alkawari zan maka zan roƙa maka gafara ta ubangiji na innahu kana bi hafiya ubangiji na mai haba-haba ne da ni hafi shine alhafiyu almukrim wanda yake karrama wanda yake so yake haba-haba da shi ya karbe shi hannu biyu shi yake cewa hafi to yana cewa ubangiji na mai karbar addu'a ta ne mai kula da ni ne mai tausayi na ne mai biya min bukatu na ne saboda da haka yake na san in na nema maka gafara ba zai ki gafarta maka ba to annabi ibrahim alayhi salam ya ci gaba da nema masa gafara ya dade yana nema masa gafara annabi ibrahim alayhi salam yana cika alkawari bai waye alkawari ki cikawa da haka ya ci gaba da nema masa gafara kuma ya dade yana ta duk sanda ya ambaci mahaifinsa ko ambatan mahaifinsa yazo ko ya tuna da mahaifinsa zai nema masa gafara har bayan yayi hijira ya bar mutanansa har bayan ya zauna a Sham a Falastin har bayan ya gina masallacin harami shi da ɗansa Isma'il bayan Allah ya ba shi ɗansa Isma'il har bayan ya samu ɗansa na biyu Ishaq tsakanin Isma'il da Ishaq malamin tarihi suna cewa akwai shekara kamar 13 saboda har bayan ya samu Isma'il kai bayan ma ya samu Ishaq bai gushe ba yana masa addu'a kamar yadda suratu Ibrahim a cikin suratu Ibrahim Allah yake nuna mana wannan cike yayi addu'a ce rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab kaga a wannan lokacin bayan ya gama gina Ka'aba ne bayan ya gama gina masallacin Ka'aba abin nan bayan ya gama gina Ka'aba ne shi da ɗansa Isma'il kuma a ciki yayi addu'a kici alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri Isma'ila wa Ishaq kaga bayan an haifi Ishaq ne din ne ba sannan yazo yayi wannan addu'a ta rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab saboda haka kaga ashe ya jima yana taiwa mahaifinsa addu'a yana ta nema masa gafara ya kasance yana cewa waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ka gafarta wa mahaifina lalle ya tabbata ya kasance cikin batattu to haka yayi tai har lokacin da ya gane cewa babansa ba zai shirye ba Allah ya sanar da shi cewa wannan baban naka fa ba zai shirye ba mun riga mun rubuta dan wuta ne makiyin Allah ne ba zai taba son Allah ba gafara kuma ana samun ta ne idan babu shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta a yi shirka da shi abinda bai kai shirka ba Allah na gafarta shi to tunda wannan Allah subhanahu wataala ya riga ya tabbatar da cewa ba zai yi imani ba zai bar shirka ba to kaga ba shi ba gafara kenan don haka a lokacin da ya fahimci Allah ya sanar da shi cewa babansa ba zai shirya ba to nan da nan sai janye wannan addu'o'i da yake masa da neman gafara. Allah ya gaya mana wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima lawahun halim. Allah yake cewa ma kana istighfaru ibrahim, neman gafarar ibrahim da yawa babansa bai kasance ba illa am maw'idatin wa'adaha iyyah, alkawari ne da yayi masa, alkawari ne ya riga ya masa. Annabi Ibrahim alayhi salam ya dau alkawari kuma ya cika alkawari. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, yayin da ya bayyana gare shi ta hanyar wahayi, Allah ya sanar da shi cewa makiyin Allah ne. Da baka sani cewa wani makiyin Allah ne sai ta hanyar wahayi, sai gane cewa makiyin Allah ne, ma'ana wannan ba zai taba shiriya ba, tabarra'a minhu, sai ya santa kansa da shi, ce to ba ni ba kai kuma. Inna Ibrahim la'awwahun halim, lalle Ibrahim mai yawan ambaton Allah ne, mai yawan jinkai ne, mai yawan haƙuri ne. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa yalqa Ibrahim abahu azara yawm al-qiyama, Annabi Ibrahim zai hadu da mahaifinsa Azara ranar gobe kiyama. Gaga ya kira shi mahaifinsa kuma ya ba da sunan shi Azara. Saboda muka ce waɗanda za su ke dagewa akan cewa ammansa ne babu dalili. Alkur'ani duka inda ya kirawo shi abuhu bai ce ammuhu ba, Annabi duk inda ya yi maganarsa abuhu ya kirawo shi ba ammuhu ba. Kaga bai yiwa a ce in ka ce alkur'ani ya dunkule ne, to Annabi shi mai bayanin alkur'ani ne ai. Manzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, da sai Annabi ya yi bayani cewa abuhu dinnan ammuhu ne, kaga da shi kenan sai mu dawo mu ce abuhu ammuhu ake nufi. To amma tun da Annabi shi ma da ya tashi abuhu din ya nanata, wani daga gaba zai zo ya bayani ba shi ba? A'a. Saboda haka ya ce Annabi Ibrahim zai haɗu da babansa Azara ranar gobe kiyama, wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabara, ya gan shi ya yi duku-duku, ya yi fitu-fitu da ƙura, wato ya yana cikin wani hali mawuyaci. To sai Annabi Ibrahim ya ce alam aqul laka la ta'sini, ban gaya maka ba ka saba mu? Ba a can ba ce ni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya, kabini la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Ba ya gaya masa wannan ba, to shine yake tuna masa, yace ashe ba na gaya maka ba kakka saba mun. Fa yaqulu abahu falyawma la u'sik, sai uban sai yace a yau zan bi ka, bazan saba maka ba. Annabi Ibrahim sai ya dace ya rab naka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'asun, ba ya addu'a bace wala tukhzini yawma yub'asun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, ya yi addu'a cewa Allah kakka tozarta ni, kakka kunyata ni ranar alkiyama. Allah ya karba addu'o'in sa, sai ya Allah ba na kai mun alkawarin ba zaka kunyata ni ba, ce fa ayyul khizi akhza min abil abad, akwai kunyata kamar a ce ubana cikin wannan hali shi za a nisanta shi daga rahama? Ai babu kunya da tafi wannan ya Ubangiji. Fa yaqulullah, sai Allah ya ce da shi ni haramtu aljannata ala alkafirin, na haramta aljanna ga kafirai. Sannan sai a ce wa Annabi Ibrahim ya Ibrahim ma tahta rijlaik, ce duba karkashin kafarka me kake gani? Fa yanzuru fa idha huwa bi dhabhin multatikh, sai ga wani rago an yanka shi gashi yayi caba-caba da jini. فيؤخذ بقوائمه اكامر غنن فيلقى في النار اجيفا شوتا اوبنسا كينن. تو كاغا اوبنجي سبحانه وتعالى يا رغا يا حكمتا مسا دان وتني النبي صلى الله عليه وسلم يا زينا منا ما ابين ده زي فارو افرفاجير ران قيامه سكانن النبي ابراهيم ده مايفنسا ده كوما ابين ده الله سبحانه وتعالى زي غيا مسا. Musulmi a farkon karo, a farkon al'amari, sun rika nema wa ɗan uwansu da suka mutu mushrikai a farkon musulunci. Mutum ne mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wasu danginsa da yake so sun mutu, amma a mushrikai sun ki karɓar kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai suka rika nema musu gafara, saboda suna cewa Annabi Ibrahim ya nema wa babansa gafara, sa astaghfiru laka ko waghfir li abi. To suna yin haka sai Allah ya saukar da faɗarsa قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله سوكر دولنا آية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم كنا دا أبين كوي كيكاوا دا ذوكو دا النبي إبراهيم النبي إبراهيم أنا كوي دشي الله سبحانه وتعالى يا كرام منيسي كوي دشي ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا لك الله يا بمتمن ذي الدين النبي إبراهيم عليه السلام الله ياتي والنبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة سنة مكيمك وهي كبئ الدين النبي إبراهيم الدين النبي إبراهيم أنا نفي التوهيدي كليك توهيدي كمرين النبي إبراهيم يليك توهيدي تو الله ياتي كنا دا أبين ذاكم كوي دا النبي إبراهيم يكو أتكي شيني كتايا كليك توهيدي yace iz qalu li qaumi lokacin da shi da mutanansa suka cewa da waɗanda suke tare da shi suka cewa mutanansu inna bura'u minkum ba mu ba ku ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan da mu da ku kiyayya ce da gaba har abada Allah ce to kuyi koyi da su anan kuma hatta tu'minu billahi wahda har sai kuyi imani da Allah shi kadai ce illa qaula ibrahim amma banda fadar annabi ibrahim alaihi salam shi anan babu maganar koyi la yanda ya ga mafinsa la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay zan nema maka gafarar Allah tabbas kuma ban mallaka maka komai a gurin Allah ba suka Allah ce to banda wannan istisna ne mun qati kuyi koyi da annabi Ibrahim a cikin tauhidin da yazo da shi amma banda batun za ku nema wa ƴan uwanku mushrikai gafara to daga nan mu'minai suka daina nema wa ƴan uwansu mushrikai gafara don haka Allah subhanahu wataala ya umarce mu bi addinin annabi Ibrahim shine tauhidi mu bi hanyar saujan da'awa mu yi kira zuwa ga Allah da ilimi da hikima kamar yanda annabi Ibrahim alaihi salam yayi kira zuwa ga Allah da ilimi da hikima mu yi hakuri da juriya lokacin da muke kira zuwa ga Allah kamar yanda yayi kada mu damu ganin cewa mun yi kira mun fada ba a ansa kiran mu ba annabi ibrahim alaihi salam shi ma haka ya same shi mu yi afuwa lokacin da aka bata mana mu kyautata mu wanda ya mana ba daidai ba mu kyautata masa da maganar mu mu kyautata masa ma a aikace saboda haka annabi ibrahim alaihi salam da ya gaji ya fidda kauna da abinda yake tsakanin shi da mutanansa cewa atazilukum
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
يتي وأعتزلكم كما زن قولة يمكو وما تعبدون من دون الله وما تدعون من دون الله da abin da kuke bauta ba Allah ba wa ad'u rabbi kuma zan roki ubangijina asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya ina da tabbacin bazan tababbe ba game da roƙon ubangijina wato bayan mahaifinsa ya kirawo mutanansa kamar yanda aka sani kamar yanda Allah subhanahu wataala ya sanar da mu a baya can mun faffada ya kira mutanansa bayan ya rusa gumakansu ya zo sun zo su ya nuna musu cewa ya za ku afata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum naf'an ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ya fito yayi wa mutanansa wa'azi ya karantar da su ya gaya musu cewa su ne da bauta abinda baya da amfani ba zai amfane su ba zai cutar da su ba bai mallaki amfani da cutarwa ba dan sun bauta masa ba zai iya ba su wani abin da suke bukata ba dan sun ki bauta masa bai isa ya cuce su ba yace uffin lakum tir da ku wa ta'buduna min dunillahi da abinda da kuke bauta ba Allah ba ci afala ta'qilun ba za ku yi hankali ba amma karshe me sai suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku koda shi ku taimaki allolin ku ka gani tun daga nan ya kamata a ce akwai rashin hankali ku koda shi ku taimaka wa allolin ku allolin za ku taimaka ba su za su taimake ku ba ashe ya faɗi gaskiya cewa ba za su amfane ku ba za su cutar da ku ba yanzu ku ne kuke taimakon su ba su suke taimakon ku ba
تحرقوه وانصروا آلهتكم كتيمك اللولنكو إن كنتم فاعلين تند يا روشي بكو إن دي هرزاكو وانا أبو بذاكو ذرا إلو بنتو كتاش كوناش وأرادوا به كيدا قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هكا أنان سكا سوسش دا كيدي الله سبحانه وتعالى يميد كيدا أكنسو الله سبحانه وتعالى يسا وتا تأبنا tai sanyi gare shi ta zan aminci gare shi saboda ka daga nan ya kula cewa to mutanen sa ba za su yi ba ga baban sa bai karba ba ga sarkin garin gaba ɗaya shi ma ya ki karba wanda annabi Ibrahim ya masa wa'azi ga mutanen sa ya nuna musu ba su karba ba yayi ba su karba ba don haka kaga sai ya kaurace ya sake guri zauma cikin irin wannan guri bai da amfani in azabar Allah ta zo sai ta hada da shi don haka sai ya ce wa atazilukum wa ma ta'buduna wa ma tad'una min dunillah za mu tsaya a nan insha Allah zuwa gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh